今天啊大姐走到汉阳门口，
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 今天啊大姐走到汉阳门口。
阿妈把鼻子夹上去吧，看那把鼻子打开去吧，我的啊大姐走到汉阳门口，
我的啊大姐走到汉阳门口。
他虽然人家可咋没过天卡，他家乌鸦可咋没过天卡，土地可咋写一字的汉呀没叫，
土地可咋写一字的汉呀没叫，
人家谁敢一股泥可咋没阿丁卡，谁管可写一字的汉呀没叫，
土地可咋写一字的汉呀没
叫，他写一字的汉呀没叫，
土地可写一字的汉呀没叫。
Da rashin ta yi akan bar araha, Salu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin. Jama'a assalamu alaikum. To har yanzu muna kan takaddama da takunno kai ta kasuwanci tsakanin Amurka da China. Masana harkokin tattalin arziki sun yi harsashen cewa abin da ke faruwa tsakanin waɗannan manyan ƙasashe biyu zai iya taimakawa ƴan kasuwar Najeriya su kafa nasu masana'antun, amma fa sai da taimakon gwamnati. Ga abin da Alhaji Suleiman Bello, masanin tattalin arziki, da Dr. Lawal Habibu Haya, shi ma masanin tattalin arziki, ke cewa a wannan firar.
Alhaji Suleiman Bello, ana ta kuka cewa dama China nan fa tana nema ma ta mai da Najeriya da irin ta abin da kuke cewa dancing ground. Wani sansani ne na tarota ta baje kolin kayayyakinta domin tana cin gajiyar tsarin mu na rashin sana'antarwa saboda kalubalen mu da wasu daga ciki da lawan ya iya ambata su wai anya ko ba tsoron cewa tun daga America tana farautar kasashe irin na Najeriya China ma tana yi saboda wancan fada da take yi na kasuwanci ko cinikayya ba ku tsoron cewa yanayin nan na amayar da mu wani dandalin baje kolin kayayyakin kasashen ƙetare zai ninka
eh zai ninka muka bace idan gaskiya ba za su abdi ba gaskiya zai ninka saboda kawai kayan da America take fitarwa za su juye yana haka da China take tsira da su yi yana su da za su haka saboda idan kai dan kwali a China ka sai da shi a Najeriya a can ka ba da haraji a can ka ci da wani ka ba wani aiki ya ci da iyalinsa amma idan ka taho kai da mutumin ya dauko kudin sa ya kawo nan ya kawo machine yana akai anan fa dole wani zai operating machine dole zai cleaning wani sannan zai tsaya akwai value chain so abin da ya kawo a shi da cewa gwamnati ta tashi tsaye sai abin da kowa yake a duniya na sai zanan yanzu in ka zo karo kace a baka fili za ka yi masana'anta ba wanda zai baka ba su da shi
da fadin kana nan kuma ba wani kwazazzabe ne ita ko duwa tsuwa
to ai ba shi ba zaka ai ba gona ba ce ba shi masana'anta ba gona ba ce ba sai an kai jiji sai an kai ruwa sai an kai wuta wayannan da haka yanzu babu su a Kano dai ba su da shi ba san kowa a wani wajen ba sannan yanzu idan ka ce kawai kana bude ko shago ka bude daga safiya zuwa magariba mutum da zai zo neman haraji inda aka ci gaba idan ka bude haka ana baka dan lokaci ka tsaya cikin da kafarka saboda shi harka ta kasuwanci ta yi ko ba za ta yi ba idan ka samu courage ka zo ka ce bari ka zuba kudin ka a kasuwanci sai a baka lokaci a kalle ka a tallafa maka to in wanda zai masana'anta fili a bashi kyauta fili na kuma already an riga an kidin mun san da aka yi bamfai mun san da aka yi sharadan mun san da aka yi talawa amma wasu da yawa yansu da kuma sun karɓi waje sun rufe shekara 30 ba su komai a cikin su ba ba ku da gwamnati za ta bari yanzu idan ka zo kace kana son kai masana'anta ga kuma fili a arziki amma ta ce a ba ya sabo industrial park ba wacce aka kashe ita ta tokara yanzu in kace ai ba zan da iya ba sai dai kai ka je ka siya to ka tashi ka sai fili misali marabbin nawa a nawa ka siyo mashina ka sai da reza ka saka sannan ka wanda yake ba lawa yake fada ka sai tsaro saboda yanzu la yanzu inda abuwa suka tsara sai ka samu wani zai kwashe maka mashin din ma sannan kuma kansu ma mutanen mu sai ka canja musu tunanin su duk wanda yace zai zo yayi masana'anta to ba sai maka muku yi ko wani fanni saboda haka kamata ya zama dan lebe gobe ta lebe shi ta bashi auditorium ta bashi bashi ta ruwa misali yanzu kamar kuma za ta karba ta subsidy sannan ta bashi fili idan aka yi haka za a samu multiplier effect amma idan ba ai ba shikenan kaso da wani karfa sai ta yi wannan kaso da yace suka rasa sai tayi wannan kaso yana suka rasa sai tayi wannan kuma yanzu abin haushi ma shine ana zuwa makotan mu wanda suke da better working environment a establishing abin amma kai suna kare anan I assure you 60-70% of kind of suke ending a Benin ko a Niger ko a Togo the end of in Nigeria nan kaso take kuma nan jama'a suke nan spending power din take
to da kana za iya cewa kenan waccan gajiya da muke ta hasashen Najeriya za ta iya cin gajiya za ta iya cin ta sanadiyar fadanan na jiwaye guda biyu akwai sharda kenan da aka dan fara da wannan gajiya kenan
ai kan yadda muke magana ne da Haji Sulaiman ai sharadin bibi ko dai Najeriya ta zauna ta zama wato dujin waɗannan kasashen guda duk wanda ya rasa kasuwa a cikin yiwuwa saboda ita Najeriya ita ce kasuwa Afirka ta yamma gaba ɗaya saboda haka sai su kawo kayan su ko China ta kawo ko kuma mu yi shiri don mu ci gajiyar abin kamar yadda muka faɗa ni da shi gajiyar ku ita ce mu bayar da yanayi kyakkyawa wanda zai kawo kyakkyawar alaka ta ɗan kasuwar Najeriya da na China da ɗan kasuwar Najeriya da na Amurka wanda idan zai zo ba kaya zai kawo ba wato masana'anta zai kawo mu muna da filaye muna da kasuwa muna da jama'ar da za su siya mu zo mu kafa waɗannan masana'antu kasashen Afirka da suka farga kamar yadda idan ya maka irin su South Africa sun farga da wannan sun kakkafa masana'antun da kuma kasuwarsu a nan ce matsalar shi ne idan kasuwa masana'anta na wani waje kai kasuwa kai tattalin arzikinka ne ke tafiya wacce kasa su kuma su suke sana'antawa a can suke biyan haraji a can suke samar da aikin yi a can suke sa kayayyakin su ji sauki ku kuma tattalin su ku kuma kuɗaɗen ku ku siya da tsada ku samu tashin gauran zaɓin kayayyaki da matsin tattalin arziki saboda kuɗinku ya ƙare akan abin da za ku sana'antawa ba ku iya sana'antawa ba misali lemo ne na gwangwani da ake shigowa da su a lokacin da ake shigowa da su an yi ta kururuwa ɗan kasuwa sun yi kururuwa cewa leman nan fa da ake shigowa da shi kashi 30 ne wato ainihin ƴaƴan itacen kashi 70 ruwa ne amma Najeriya tana kashe sama da dala 100,000,500 wajen shigowa da su a shekara wanda idan ka kafa masana'antun a nan mu za mu iya kawo kashi 80 ƴaƴan itace mu sa kashi 20 ruwa kaga ya fi lafiya a lafiya kuma mu sayar da shi a bisa sauƙi haka sannan gwamnati ba ta buƙatar kuɗin mu sai na sama da dala 1,500,000 idan ka kafa masana'antun a nan buƙatar kuɗin mu sai kansa zai ragu so kururuwar dala da waye da sauransu sai ka zo kana ga dala a kasuwa an kisa yanta bai zai ka saboda akwai masana'antu an suna cewa amma idan tsinkin saka ce da ashana sai ka je ka shigo da shi kaga kullun kana buƙatar kuɗin musaya buƙatar kuɗin musaya ɗin ita kike ta sa hawa farashi yake da abun saboda ka tafi gwamnati saboda ka kamar da na ga ma cin moriya ya danna ta idan mun gwamnati ta yi shiri da ita da ƴan kasuwa mun shiga mun tsara mun gudo idan tana kan na mu gyara tattalin arzikin mu samuwa da ƴan kasuwa da mutane yanayi mai kyau da za a iya yin kasuwanci to wannan Najeriya za ta ci moriya za ta zama ita ce uwa ma ba da mama a wajen ta ake sana'antawa kamfanonin sun zo sun haɗu da Najeriya suna sana'antawa kuma suna sayar da wasu kasashe a samu raguwar rashin aikin yi a samu raguwar hauhawar farashin kayayyaki a samu raguwar rashin tsaro da sauransu wanda shi zai kaɗa ke baka gwamnati a al'umma.
Wadatta idan mu koma baya kaɗan game da zancen takaddaman nan idan kamar gumuta gumu kowa ya gane cewa ya gane karfin kowa za a iya samun yanayi na asasanta a samu wata kafa kuma a ci gaba da hulɗa yadda ya kamata kuma a tunda wannan baraka ta samu shi kenan ba magana asasanta a tsakanin Amurka da China
a dole sai dole sai sun ai gwamza ya gashi daga baya sai sun dawo sun zauna akan teburin shawara dole saboda kowa a cikin su yana buƙatar kowa yana buƙatar kowa America tana buƙatar China saboda China bayan tana da sana'antar da kayayyaki tana ɗaya daga cikin kasashen da suka fi kowanne yawa a duniya saboda haka akwai kuma abin da China ba za ta iya sana'antar da shi ba tana buƙatar su daga America America tana buƙatar China. Mutananta suna da buƙatar China da kayayyakin su saboda sauƙin kuɗin su. Saboda haka kokarin ita America ai kokarin rufe gifin kasuwanci da yake tsakanin su. Muna tsaya daga wajen ku da yawa ba ku tsaya da yawa. Saboda haka dole ne ku tsaya da yawa. Ita kuma China daga sanda ta nemo waɗansu kasuwannin nata suka cicciga. Dole dai inda ake koma a sai ta ita koma America saboda duk ai abin da ake nema. Expenditure power ake nema. Spending power. Kasashen da suke da kuɗin da za su kashe. Saboda haka ita kuma China tana buƙatar kasashe masu kuɗi da za su kashe. America kuma tana da kuɗin da za su kashe. Sannan America tana buƙatar China, China na buƙatar America. Za ku haka za su nuna ko da za su daidaita ɗin amma bayan kowa ya kawo nasu sharuɗan da sauransu. Amma dai ala ayyi halin a cikin wannan rigima akwai buƙatar kasashe irin su Najeriya su duba yanayi. Shiga sun samu wata dama wata kafa da za su tallafa su ma tattalin arzikin su tunda duk in abin ya juya sai ya dawo musu. Gwamnati tana da kyakkyawan hannun da za ta tsaya a nan. ‘Yan kasuwa su kaɗai ba za su iya ba.
Madalla, jama’a a nan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon Abu da Chubahiro Diodune da suka shirya mana sauti ne Sabu Garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Kana ba ki saka kan ce ba ku ce a kashe su ga hanya mai kyau. Ku ce a kashe su ga hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗin ka, ka ja wuya ka sami kuɗin ka to je ka kashe su ga hanya mai kyau. Ku ce a kashe su ga hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ce ko ka je shi ga hanya mai kyau. Ku ce a kashe su ga hanya mai kyau. Akaje ta hanya mai kyau. Malam da kinin da take.